This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ne kuka sake kamawa akan mitocin da suka hada da 1622 da kuma 25 sai kuma kilohertz mu 1530 a matsakaicin zango. Masauraran mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM kamar yadda aka saba na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya FM. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata a ko ina a fadin duniya a hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masauraro assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirin mu na dare muka sake dawowa har ila yau din dai tare nake da Ibrahim Garba daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A yau ne za ku ji cewa ake sa ran dawowar tsohon shugaban majalisar dokokin Niger Hamma Ahmadu daga gudun hijirar da ya fiye da shekara ɗaya bisa zargin alaka da safarar jarirai.
Sai dai daga daren Juma'a wayewar Asabar hukumomin sun tsare wasu kusoshin jam'iyyar da suka hada da Sumana Sanda da Bonkanu Maifada da Professor Yak da Ahmed Babati da Antaru Hassan da Mamman Sani Malam.
Haka kuma za mu ji irin fargabar da mutanen Faransa suke ciki bayan mummunan har-haren ta'addancin da ISIS suka ikirarin kaiwa wanda ya faru a dan tsakanin nan. Sannan akwai shirinmu na mu tattauna wanda Ibrahim Garban zai gabatar bayan ya gama mana labarai can anjima. Yanzu dai bari mu fara da cikakkun labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kungiyar ISIS ta ce ita ta kai munanan har-haren birnin Paris inda aka fasa sojoji zuwa yau Asabar don hana karin har-haren. Kungiyar ta ta'adda ta bayyana cewa jerin har-haren shida waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane akalla 127 ko da tara a martani ne na har-haren jiragen saman da ake kaiwa kan kungiyar ISIS a Iraq da Syria. Wani sakon kungiyar na cewa da Faransa da magoya bayanta za su ci gaba da zama na gaba-gaba cikin waɗanda ISIS za ta rika aunawa. Shugaban Faransa François Hollande ya ware ranaku uku don makoki na ƙasa baki ɗaya. Kai tsaye ya ɗora laifin kan ƙungiyar ISIS yana mai bayyana al'amarin da ƙaddamar da yaƙi. Manyan ƙasashen duniya da ke taro a Biyana kan makomar Syria a siyasance na ƙoƙarin ganin zuwa ranar 1 ga watan Janairu na an tsagaita wuta a wannan ƙasar da yaƙi ya daidaita, sannan sauye-sauyen siyasa da zaɓuka kuma su biyo baya. Batun harin ta'addancin da aka kai a birnin Paris ya rinjayi na tattaunawar ta Biyana, inda shugabannin ƙasashen da ke taro suka kuma tattauna kan sabbin hanyoyin daƙile ISIS. Ƙudurinmu na daƙile wannan bala'in ƙaruwa kawai ma yayi bayan wannan rashin imanin, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa bayan kammala tattaunawar ta yau. Ministan harkokin wajen Faransa Laurent Fabius ya ce jinajinar da aka yi a birnin Paris na nuna wajibcin haɗa kai wajen yaƙar ƙungiyar ta ta'addanci. Jami'an gwamnati da majiyoyin 'yan adawa ko 'yan tawaye a kudancin Afghanistan sun ce sojojin gwamnati a ƙalla 70 sun canza sheƙa zuwa ɓangaren Taliban, yayin da kuma aka hallaka 85 daga cikinsu a fafatawar da aka kwashe kwanaki ana yi. Mirza Khan Rahimi, gwamnan lardin Helmand mai fama da tashe-tashen hankula, ya gaya manema labarai cewa canza sheƙar ya auku ne a lardin Sangin, kuma sojojin sun shiga ƙungiyar Taliban ne da makamansu da sauran kayan aiki. Mai magana da yawun kungiyar Taliban Qari Yusuf Ahmadi ya ce daga cikin waɗanda a tabakinsa suka tuba daga kurakuransu sun mika wuya ga mujahidai, har da wasu kwamandojin sojojin ƙasar ta Afghanistan waɗanda suka kawo motoci 5 masu sulke da sauran makamai.
Kun sha labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington. A yau ake sa ran dawowar tsohon shugaban majalisar dokokin Niger Hamma Ahmadu daga gudun hijirar da ya kwashi fiye da shekara ɗaya na yi bisa zargin alaka da safarar jarirai. Wakilin mu Sulaiman Mumunu Barma ya labarta mana.
Ba yau ba ake saka ranar dawowar tsohon kakakin majalisar dokokin kasar Niger Hamma Ahmadu daga inda yake hijira amma hakan bata samu ba. A wannan karan shi da kansa a hirar da yayi a wata kafar ƙetare a yammacin Alhamis. Ya bada tabbacin zai sako kafa a birnin Yamai a wajejen karfe 4 zuwa 5 na la'asar din wannan Asabar. Abin da ya sa magoya bayan jam'iyyar sa ta Model Lumana suka dukufa ga shirya masa kasitaccen tarbe wanda a dalilin hakan ne a taron gangamin da suka kira a yammacin Juma'a suka buƙaci dukkan magoya bayan kauncen adawa su fito kwansu da kwarkwatar su a filin jirgin saman Yamai domin tarban gwarzon nasu. Tare da bayyana ɗaukar matakan yi masa garkuwa daga duk wani yunkurin cafke shi wanda hukumomin Nijar suka yi ikirarin yi a kwanakin baya sakamakon takardar sammacin da ke neman sa ruwa a Jallo. Sai dai daga daren Juma'a wayewar Asabar hukumomin sun tsare wasu kusoshin jam'iyyar da suka hada da Sumana Sanda da Bonkanu Mai Fada da Professor Yak da Ahmed Babati da Antaru Hassan da Mamman Sani Malam yayin da muka samu labarin da ke cewa jama'an tsaro sun tsare tawagar magoya bayan Model Lumana Maradi a garin Kwanni akan hanyar su ta zuwa Yamai baya ga shugaban jam'iyyar reshen kasar Cote d'Ivoire da aka hana wa shigowa Yamai daga tashar bincike ta Torodi. Wani abin lura shine an jibge tarin jami'an tsaro a filin jirgin saman Yamai da harabar cibiyar Model Lumana ta tsohon kakakin na majalisar dokokin kasa Hamma Ahmadu cikin shirin kota kwana. Ya zuwa yanzu hukumomi ba su ce komai ba akan wannan al'amari sannan dukkan shugabannin jam'iyyar ta Model Lumana da na tuntuba domin neman ƙarin bayani ba wanda ya amsa kiran wayata. A nasu bangare jama'a sun zuba ido domin ganin idan Hamma Ahmadu zai sauka a birnin Yamai a yau Asabar kamar yadda ya sha alwashi ko kuma zai ci tuwon fashi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To za kuma mu ci gaba da tattaunawar da muka faro a shirinmu na la'asari a ɗazu da Sadiq Abba wanda ɗan jarida ne mai fashin baki daga Paris ta ƙasar Faransa game da munanan har-haren da 'yan ISIS suka ce su suka kai.
Abin da yanzu ake tsoro yana yiwuwa akwai mutane da suka gudu cikin mutanen da suka kawo haji akwai wanda ba a samu aka doke su ba. Ana tsoro kuma su je su ci gaba da yin abin da suka fara shine wannan abin da ya yi kwalgaba ga mutane da yake shugaba Faransa ya ce abin daga waje aka tsara shi amma wanda suka yi shi suna nan ciki. To ba a yi tsammani an same su duka ba, takwas kin da aka samu aka kashe wanda aka samu aka kashe ne amma ana zato kuma akwai wasu har yanzu suna cikin gari. To yana yiwuwa wannan mutanen ba a same su ba kuma ko yau da dare ko gobe ko jibi shine yake ba mutane kwalgaba nan.
Kar su dawo,
sai kun ba ku aka kar su dawo kuma ko kar su je wani wuri kaman Toulouse kaman Bordeaux kaman wasu
To akwai kamar misali akwai wuraren da zaka ga kamar ana bude su irin daren Juma'a haka har zuwa Lahadi a cikin Paris kamar irin su Disneyland da ke Paris sannan kuma an ce an rufa nan da wasu wuraren wasanni da an yi an tasoke abin yake shi kuma
kamar wuri kamar Disneyland kamar wuri kamar Tour Eiffel. Tour Eiffel ka san duk mutum da ya zo ba ko Paris ne yake tafiya shine kamar abin nan shi ma an riyata American Paris Madame Anne Hidalgo ta ce a riye duk inda mutane suke taruwa inda ake tsoron mutanen nan kar su hoto kuma su kare yi duk manya-manyan wuraren nan arike ana ma mutane galgadi ma in ba wani abun kirki gare ka ba an ba wani abu babba gare ka ba kar ma ka fita kai wani yawon shakata ko wani abubuwa haka
a cikin wannan wurin wasa ko kuma club din da aka bude wuta din. Me gaskiyar cewa akwai wasu makada da suke wasa a wurin an zo an taru ana kallon su yan asalin nan Amurka ne wanda irin rock group din nan ne da suke kiɗannan na kiɗe-kiɗen hanzari din nan da sauransu wai ana kiransu Eagles of Death Metal
haka ne concept king rock ne shine yasa mutane da yake nan kasan mutane suna shawa da harakar rock shine yasa mutane
to suna son irin wannan kiɗan rock din irin wanda ake kakkada jita da kaɗe-kaɗen gangunan nan ne
shine da yake kasan wurin da suka buga wurin yara ne samari inda suke zuwa Bataclankin gari da wasu ƴan shekara haka wanda suke kaman rock wannan suna son shi sosai da mutane suna zuwa lalle an Bataclan akwai ana amma da yake a wannan concert din rock ne kuma da yake mutanen nan daga kasashen waje suka zo kaman famous group ne da aka sani wanda sunan shi ya fito zaben da suka yi nake tsammani dan su samu su kashe mutane kaman yanda na ga maka fiye da 82 suka rasa rayukansu a gaba daya
bayan Bataclan concert da kai magana akwai wani wuri ai La Casa Nostra restaurant
munne suka bude wuta mutane suna zamme
ga kungiyar ISIS ana cewa sun dau alhakin abun yake da amma ina son tambaye ka wannan
lokacin da aka abun Sharif Abdo wannan sun sawa ma musulmi sun kama musulmi abun na kungiyar
bakin jini
yanzu mutane jewa suna falgabakar wannan abun kuma ya kara kawo bakin jini na musulmi zai bata musu suna ga mutane jewa
kai yan uwa musa alheri zuciyan mu taimana dadi amma fa mu barge
To kar a manta dai ana tare da sashin Hausa ne na muryar Amurka a Washington DC dake gundumar Columbia.
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da saki saduwa da ku a wani sabon shirin namu tattauna. Ga sharar fagen shirin daga gogon El Hikaya kan yadda takaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya kaddamar da majalisar zattazawarsa mai ministoci 36 inda shi kansa zai rike ma'aikatar man fetur. Rotimi Amechi ya tashi da dukkan sassan sufurin kasa sama har da ruwa inda takwaransa mafi tasiri Fashola ke rike da lantarki ayyuka da gidaje. Ministan kasa zirga-zirgar jirage Hadi Sirika ya ce ba za su ci hanci ba.
Duk wanda ya zo nema ya bi ka'ida, in ya bi ka'ida ya samu to ta ina cin hanci da shawa zai biyo. In kaga ana cin hanci da shawa dama ana son kai ne.
Haka nan shugaba Buhari ya sallami Ibrahim Lamurde daga hukumar EFCC da miƙa riƙon hukumar Hanun Ibrahim Magu.
Mr President should engage the leaders.
Kakakin PDP Olusegun Metu ya shawarci shugaba Buhari ya gana da ƴan rajin kafa Biafra don warware matsalolin su inda Ado Buniyadi ke cewa Biafra ba za su yi nasara ba.
Sun ga Buhari ya fara hana sata zai mai da account guda daya. To babu abu da ya dace su yi Buhari shine su je su zuga ƴan Biafra don a dinga tashin-tashina. Ina tabbatar maka rikicin Biafra yanzu nan za su fadi.
Kotun koli ta dakatar da kotun dawar ma'aikata daga cigaba da tuhumar sanata Bukola Saraki sai an kammala sauraron daukaka kara. Nasiru Adamu Ali kai murar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Haka to yanzu zamu kada zauren mu na tattaunawa kamar yadda kuka ji a makon jiya wasu kwararru sun ziyarci office din mu dake nan Washington don haka a maimakon zaman da zauren ke yi a Bauchi zauren ya shiga gabatar da zaman da yayi a nan Washington da kwararrun kan alƙiblar da Najeriya ta sa gaba zauren zai koma Bauchi wurin Abdul Wahab bayan gabatar da zaman na Washington malaman da aka yi zaman da su sune Professor Usman Bugaji masani a fannin kimiyyar siyasa da zamantakewa a Najeriya da Dr. Usman Dallami Muhammad na cibiyar nazarin harkokin majalisun dokoki a Afirka dake Abuja Najeriya da kuma Mr. Shamaki Peter Gat na kungiyar tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya NSRP a takaice dake Jos yau zamu dora daga inda Professor Bugaje ke karasa bayani kan dalilansa na goyon bayan shawarar mai martaba sarkin Kano Sanusi Lamido Sanusi cewa gwamnati ta cire tallafin mai ta taimaki talaka kai tsaye tunda wasu na handama kuɗin tallafin
wasu ƴan bokon ƴan Najeriya ne suka hada baki da ƴan tafiyar da harkan man Najeriya suke sace kuɗin jama'a saboda haka duk wannan kururuwar da ake in an cire talaka zai shawaya ƙarya ne
Ya Dr. Usman ke ganin abin da Professor ya ce.
Na Professor Usman Bugaje ya yi fashin baki nan da sai dai bugu da ƙari kawai. Amma dai dan maganan da ya faɗa daidai ne akan duka abubuwan nan da ya taba tallafin kuɗi ne da kuma sauransu. Wayan da sarki ya faɗa sai dai abin da muke so gwamnati ta yi yanda ya faɗa ne shi Professor su tsaya su nazari da kyau. Amma za a yi abu a ga menene alfanun abu menene illan shi sannan sai a dauki shawarwari wanda za a zartar ma ƴan ƙasa wannan yana da amfani ba wani abu ne wanda za a ce bai gagara ba akwai muhawarori da yawa da aka yi da shi mai martaba sarki sanda yake gwamnan babban bankin Najeriya wasu ma asali da shi da ita Ikonja Iwela tsohuwar ministan kudi da kuma tsohuwar ministan mai a Lagos na tuna wannan muhawara ya fidda al'amari dalla-dalla inda ya zauna ya ba da bayanai da kundi da raskwana na kudaden Najeriya inda suke salwanta a lokacin
tallafi
a lokacin da ya fara ai shi ya fara san kada amma jan ya tallafa
saboda
ya tashi yayi yawo duk a duniya da kuma Najeriya yace kada a cire tallafi amma da yaga illan kuma
satar
da ake da sunan tallafin ya dawo rakiyan wannan saboda haka yanda professor
wato tsari ne mai kyau inda za a yi tsakani da Allah amma kuma sai aka zo ana kwarar talaka din da ake cewa za a taimake
shi to yan siyasa suka maida abin siyasa kuma lokaci ne ya zo gab da zabe sai aka yi ninkin baninkin abin da ake aka yi a ringizon kudi aka yi ta sata sannan aka cice wayannan kudaden alhamdulillah shi president Buhari ya ce insha Allah za a bincika abubuwan da aka sata aka tafi da su ketare zuwa nan America inda muke da sauran su yanzu duka ana nan an ce za a bincika kuma za a maida wayannan kudade a Najeriya Allah ubangiji ya sa mu ga haka
to talaka na saurare to bari mu zo mu wajen shi malamin Shamaki ka san akasarin lokaci zaka ga matasa na cewa illolin Najeriya sun fi shafar su da su da mata musamman waɗanda suka fito daga matalautan gidaje su matasa shin ya kake ganin bayanin da shi professor da doctor suka yi game da daina wannan batu na wayar rangwamen da ake cewa bari a yi rangwame ma masu sayar da man fetur saboda su sai da shi da arha talaka ya amfana shi ma ya samu da arha da suka ce ba haka ake yi ba
eh to a gaskiya inda za mu ci gaba ka san mu Najeriya dole ne sai an zauna an gyara zama da kyau gyara zaman nan shine su ƴan labor union ka san kwanaki lokacin Jonathan an so a rage wannan abun ko kuma an ta zance dai an zo an ta protesting yaran makaranta sun fito kan kasuwa sun kulle union kowa ya hau titiya ta zanga zanga dole ne a zauna a duba mene kamata mu dan mu ci gaba kuma mu samu kwanciyar hankali dan haka duk matakin da gwamnati za su dauka a ko yaushe dole ne su kira matasa su kira iyayen addini iyayen gari mata a zauna a duba a ce ga abin da yake samun mu ga ta matakin da muke so mu dauka me kuka gani akwai mutanen da tura su ya kiran su expert wato suka sani kenan sai zo su yi bayani su ce a kasashe kaza sun yi haka yayi
amma kuma ka san
kamar da professor ya faɗa
a
samu masani
ya fashin baki talaka ya gani
shikenan
amma ko a same shi a titi a
yawa zo a dauka kawai aka abin da bature yake kira layman ka zo ka dauki won bai sani ba ya zo ya tafi bayani akai dan hakan an yi haka da ya taimaka ka ga da iya gyara muna makarantu da iya ba da scholarship da iya tabbatar cewa kullum matashi da ya gama makaranta yana da aikin yi
to bari mu koma wajen professor professor kun zo a daidai lokacin da ake ta kace na ce tsakanin jam'iyyar PDP shugabar adawa kenan zamu ce da kuma jam'iyya mai mulki APC kan alƙiblar da gwamnatin Najeriya ta sa gaba a halin yanzu inda PDP ke cewa gwamnatin ba ta da wata alƙibla ta ƙware game da tattalin arzikin Najeriya inda kuma ita jam'iyyar APC ke cewa ai suke da alƙibla saboda abubuwan barnar da PDP suka yi suke ta kokarin gyarawa kafin ma a shiga ainihin abin da ya shafi alƙibla ga dangaren shin ya kake ganin wannan takaddamar
to idan an ce APC ba ta da alƙibla ta tattalin arziki ko ta wani abu ba ai mata adalci ba adalci yana buƙatar a bar gwamnati ta sauka ta natsu sa'inin ta shata hanyarsa kuma ba wani lokaci bane ba daga nan zuwa ƙarshen shekarar nan ai tilas gwamnati ta yi nata kasafin kuɗi to anan ne za ta fitar da menene manufofinta anan ne za ta fitar da waɗannan ayyuka za su yi anan ne za a gane shin ina ta dosa amma yanzu tana kokarin hada majalisar ministoci tana kokarin hada kasafin kuɗi tana kokarin ka zo ka ce ai ba san abin take ba to wanda ya fadan shine ke bai san abin da yake yi ba don in ka san abin da kake yi ka san harkar gwamnati tana buƙatar dama sai an kai ga irin waɗannan abubuwan kafin a ce ga wurin da za a saboda haka ina ga wannan ba magana bace ba kuma indai za a yi adalci sai a bada lokaci kuma lokacin nan ba wani mai tsawo bane
to professor daga cikin abin da PDP ke cewa shine kalaman shugaba Buhari na cewa wato an yi tabargaza a fannin tattalin arzikin Najeriya ana cin rashawa da hanci na tsorata masu saka jari a Najeriya haka shi Metu ne ko shi mai magana da yawun jam'iyyar PDP ke cewa shin ya kake ganin wannan bayanin
to na fi tsammanin abinda shi Olisa Metu yake nufi yana tsorata ƴan PDP da suka saci kuɗi suke son su je su saka jari amma wanda zai saka jari daga waje kai koda daga ciki ne ai inda aka ce babu rashawa da cin hanci can zai kai kuɗinsa domin rashawar cin hanci ai kashe tattalin arziki take kashe harkar cinikayya take yi domin to wasu kudade ne zaka biya ba aiki akai ba sabarkar ribar dinnan za ta tafi in ba kai sa abu ma ka rasa ma duke ka baki daya saboda haka ai tsarin da ake son ai wanda zai hana rashawar cin hanci to shine tsarin da zai taimaka ma wanda zai saka jarin sa a wuri saboda haka ni ina ga kile ina magana da iri-irin su ne waɗanda suke da kuɗi na sata ana jiran a zo a sanya a cikin to tunda sun ga tsarin na sai an kama su ne shine suke wannan magana
to professor watakila shi abin da yake nufi shine karya kwayewa Najeriya zani a kasuwa yayi shiru yayi gyara cikin sirri saboda ma saka jari su zo su Najeriya su ta saka jari ba tare da sun san akwai wata matsala ba har a gyara
ai Ibrahim duniya yau duk ta kau daga inda aka dauka ai kana China ma ka san abin da ke faruwa a Najeriya kakka manta da kwai kungiyoyi waɗanda aikin su su duba ina aka fi cin rashawa da hanci a duniya suna lissafi kowace shekara suna bugawa ta ina suka san abin da ake yi saboda haka ba magana kware zane a kasuwa domin kowa ya san abin da ke faruwa abubuwan nan da suke faruwa wai ake cewa zube suke duniya tana ganin su ba wani magana kware zane abin da dama ake jira a ga gwamnati ta fito rigirgi za ta yaki rashawa da cin hanci in ta yi wannan to za a gani cewa eh gashi tayi to mai san saka jari sai ce to ga inda zai je ya saka jari don ga inda ya san za a kare masa dukiyar sa za a hada irin barayin zanne da makamantan waɗannan abubuwa
to doctor kamar yadda kaji professor ya ce komai na bayyane ne a duniya saboda ci gaba da aka yi ba za ka iya boye wani abu ba baka ganin zaka din isa kai wani abu saboda mutuncin kasa
Ibrahim san da PDP suka yi kansu zigidir ina kake duk duniyar nan sun san ya sun san irin mugun sata da wannan gwamnati na su Elisa Mai tuska yi da rashin kunya sannan kuma da wakacika tashi so saboda haka ina wani abun sakayawa kawai president ya faɗi gaskiya sun ci kuɗi sun sata sun yi rashin hankali da rashawa da cin hanci sun kashe ƙasa sun kashe tattalin arzikin ƙasa san da suke nan wa ke zuwa wa ma ke marmarin zuwa ba kwashi kuɗin suke suna zuwa nan turai ba suna sa su a cikin jari kuma ga sunan kuɗin za a mayar to yanzu me yasa ba za a faɗi wannan gaskiya ba wannan gaskiya ne yake faɗa amma yanzu hankali ne kawai zai mayar shi president Buhari akan yaya za a yi a farfado da tattalin arzikin ƙasar nan ya ma kyale su su ta hamayyan su su ta siyasa irin na hamayya mai kyau wanda za su ya dace su yi amma dan yayi magana nan irin wa'annan maganganu ma an suka yi ba sai an mai musu da martani ba ku wa'annan kace na ce din shi ku yan jaridu kuke so domin kawai ku ta yayatawa a duniya shikenan ku hada fada
to mallam Shamuki kaji doctor ya laka mana laifi kana ganin haka ne mafita da yadda matashi zai amfana a Najeriya idan aka bayyana komai sirrin Najeriya kowa ji
to ga san doctor ya professor duk iyaye na ne dan haka maganar su daidai ne kai kuma da nake son yi shine dukanmu a Najeriya mun san damuwar da muke ciki amma sai na matashi abin da nake son dinga jin shugaban kasa yana faɗa yanzu shine ban hope mun san cewa akwai damuwa amma ina son ji mene matakin da suke dauka don su yi wannan gyaran abu daya da yasa Najeriya suka fito da zuciyarsu da komin su suka ba APC wannan mulkin da suka rike yau dan mun san cewa akwai damuwa ne dan haka ba abin da za a faɗa mana yanzu da bamu sani ba abin da muke so mu ji yanzu
yake jaddadawa saboda kar a ga watakila an zauna ne ba
a'a mu ba wanda ya dora man laifi dan mun san akwai damuwa nan da shekara biyu shekara uku ba mu gan kun ba za mu fara ihu cewa muna neman wani
haka
yawa gaskiyan kenan amma yanzu kan dole ne kowa ya hakuri a ba wannan gwamnatin hadin kai dan su fitar da mu da wahalan da muke ciki amfanin ga mutane plan din gwamnati ko kuma policy direction din su She didn't want to hear by the advice. The voice of America.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ƙarshen wannan tattaunawar.
Kasan bin na gababin Allah, sannan yakin na gabakin Allah, ta sarkin da bai biyayya.
Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Halur Abdullahi Muraya, wanda kan gabatar da tafsiri a Kaduna, da Rabaran Murtala Mati, tsohon sakatare janar na ƙungiyar Kiristan Najeriya shiyar jihar Kano, wanda ke majami'ar Ikwa Hausa Lambawan, ga Sheikh Maraya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحابي جميعا حق قدر مقدار العظيم السلام عليكم ان uwa mutanen Najeriya musamman mutan arewacin Najeriya wannan yanki da na wara ne magana akai wato arewacin Najeriya yanki ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya masa albarkoki masu yawa. Farko idan mutum ya duba zai ga ita kanta Najeriya ƙasa ce da Allah ya mata albarkar mutane masu yawa wato fiye da mutum miliyan 170. Amma idan mutum ya duba sai ga arewacin Najeriya ya fi samun kaso mai yawa daga cikin wannan fiye da mutum miliyan 170 da Allah ya wa Najeriya arziki da shi. Sannan bayan haka za ka ga Najeriya in ka duba za ka ga ƙasa ce wacce take da faɗin murabba'in kilomita 923,768. Amma fiye da kashi 71 na wannan faɗin ƙasa da Allah ya wa Najeriya za ka ga cewa abu ne wanda za a iya noma shi. Wato in an noma wani abu a can bai yi ba. Wato za ka ga a wancan bangare wannan abu ya yi. Duk duniya ba wanda take da wannan kamar Najeriya. Don ka duba sai ka ga fiye da kashi 70 kuma daga cikin 100 na ƙasar noman nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta Najeriya yana arewa. Da sai dai babban abin takeici sai ka ga cewa wato yankin da Allah ya mishi arzikin nan mai yawa na jama'a. Da kuma cewa wajen kashi 70 na yawan faɗin ƙasar Najeriya yana arewacin Najeriya ɗin ne. Sannan gashi kuma in ka duba to jan ɓangaren shugabanci za ka ga cewa yankin arewa ne ya fi samar da shugabannin ƙasa wanda suka fi daɗewa suna mulki. To idan mutum ya duba ga shugabanci ga faɗin ƙasa ga yawan jama'a. To bai dace a ce arewacin Najeriya wato ya samu halin da ya samu kansa ba a yanzu. Ba abin da za a samu ci gaba a kowane yanki a duniya matuƙar yankin nan ba shi da zaman lafiya. Za ka ga yanki ne wanda ake yawan samun tashin hankali tsakanin mabiya addinin Kirista da mabiya addinin Musulunci. Ko da yake alhamdulillahi wannan abu ya daɗe ba a samu irinsa ba a wannan yanki na arewacin Najeriya ɗin banda abin da aka ɗan samu a 'yan kwana biyu zuwa uku da suka gabata a garin Wukari sanadiyar yanke hukunci da kotun zaɓe ta jihar Taraba. To sannan ga yankin yana fama da wani abu wanda yake shi bai san Kirista ba, bai san Musulmi ba, bai san ma wanda ba shi da addini ba. Wato matsalar ta'addanci din nan da ke faruwa musamman a yankin arewa maso gabas. Abubuwa dai marasa kyau Allah subhanahu wata'ala ya mana maganinsa.
Shi ma rabaran mati ya ce a haɗa kai a ci ribar juna.
To da farko dai ina da godiya domin wannan darasi wanda aka bani in yi faɗakarwa game da mu musamman mazauna arewa arewacin wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Kuma ina yi wa Ubangiji godiya domin mun fara fahimtar juna. An fara samun zaman lafiya a wannan ƙasa tamu kuma musamman a nan arewacin Najeriya. Lafawar rikice-rikice tsakanin Kiristoci da Musulmi wannan abin farin ciki ne, abin murna ne, kuma addu'ar shi ne zaman lafiya ya dore.
To a madadin shi Ibrahim Karba da ya taya ni gabatarwa sai kuma Caleb Gatacho wanda shi ne jagoranci shirin sai injiniyanmu na yau Sidrak Franklin. Ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairi. Bissalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.